ya ƙara muku albarka. Allah ya ƙara muku albarka a rayuwanku. Allah ya ƙara albarka a gidajen aurenku. Allah ya ƙara albarka a hanyoyin neman arzikinku. Allah ya yaye muku talauci da wahala. Allah ya yaye muku kunci da kakanikayi. Allah ya ba ku rayuwa mai daɗi. Allah ya jiyar da ku daɗi a duniya, jiyar da ku daɗi gobe kiyama. Amma ya ku ƴan uwana mata, ina muku albishir da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a inda manzon Allah yake cewa ya leka gidan wuta ya ga mafi yawan mata sune suka cika gidan wuta. Da haka ya ku ƴan uwana mata, ku sani cewa fa mafi yawan ku ƴan wuta ne. Da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah yayi bayani akan abin da ya jefa mata da yawa cikin gidan wuta saboda suna ha'intan amanan da Allah ya dora musu. Ya ku ƴan uwana mata, ku sani Allah ya danka muku amanan gidajen aurenku. Allah ya danka muku amanan ƴaƴayenku. Allah ya danka muku amanan mazajenku. Idan kuka ci wannan amana, to babu shakka za ku yi yawa a cikin gidan wuta. Allah ya ɗora muku ku tarbiyyanci ƴaƴanku. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ya ku masu imani, ku tsare kawunanku, ku tsare wato zuri'anku daga wuta. Duk wacce take fatan ɗanta ko ƴarta ya ci kuma wuyanta su faɗa wutan jahannama, to tai sakaci akan tarbiyyan ƴaƴanta. Tarbiyyan ƴaƴa dole ne. Dole ka ɗora, dole ki ɗora ƴaƴanki akan turba na addini. Dole ki tarbiyyance su kyakkyawan tarbiyya. ƴarki mace, dole ki zaunar da ita, ki koyar da ita imani, ki koyar da ita tsarki, ki koyar da ita sallah, ki nuna mata yadda Allah ya tsara mata rayuwarta. Idan kika ji kunya, baki gaya ma ƴarki yadda ake tsarkin jinin al'ada ba, baki gaya mata yadda ake tsarkin fitsari da na bayan gida ba, to saurayinta zai goya mata. Za ta karanta a littafi, za ta kama a waya ta ga yadda ake yi a aikace. Wani lokaci ma ƴaƴanku mata sukan yi haɗin kai huɗu, biyar, shida, su keɓe kansu suna koya ma kawunansu yadda ake irin waɗannan abubuwan. Duk wacce ce wannan ta faɗa cikin cin amanan Allah da manzansa, gobe kiyama ƴarki ba za ta shiga wuta ita kaɗai ba, sai ta ci komo ta ku shiga wuta tare. Allah ya tsare. Cikin irin amanan da kuke ci na ƴaƴanku, kuna ji kuna gani ƴaƴanku suna mummunan shiga, suna fitowa irin fitowa na jahiliya, musamman a kwanakin sallah da lokacin bukunkuna da lokacin sha'ani, sai kaga ƴaƴanku sun fito da gyale. Gyalen da yake bai rufe komai ba, kila ma rashin sa wannan gyalen ya ta alheri fiye da sashi. Ga ƴaƴanmu nan, duk wata wacce ka ganta tana tafiya a cikin garin nan, ƴaƴanmu ne, ba ƴaƴan kafirai ba ne, ba ƴaƴan maguzawa ba ne, ba ƴaƴan biron ba ne, ba ƴaƴan katabawa ba ne, ƴaƴanmu ne mu musulmi. Amma duk inda ka ga mata mutum uku, sai ka ga shiga na fitsara, sai ka ga wata ta fito da tsaraicinta, sai ka ga wata tana tafiya a rangwaɗe a malkwaɗe, tana dai nuna ma shaiɗan ita riba ta ciyen shi ne. Da haka ku ji tsoron Allah, ku sa ido akan ƴaƴanku, ku sa ido akan ƴaƴanku, ku kyautata tarbiyyansu, sannan daga nan ku ɗora da addu'a Allah maɗaukakin sarki sai ya tsamar da mu daga wannan fitina. Allah ya tsamar da ku daga wuta, Allah ya tsamar da ku daga wuta, Allah ya tsamar da ku daga fitinar rayuwa da ta mutuwa. A ƙarshe, cikin hanyoyin da manzon Allah ya faɗi wadda za ku tsira daga wuta, manzon Allah ce ku riƙa ba da sadaka. Ku riƙa ba da sadaka, ku riƙa yin sadaka, ko ki da kanki, ko ki kwaɗaitar da wani makusancinki ya yi, duk yana cikin alkhairi, cikin abubuwan da za mu mai da hankali a kai insha Allah ta'ala. Kamar yadda muke magana da waɗansu malamai yanzu, kun gane irin wannan harka, gashi yanzu ƙiri-ƙiri lasifika ya ƙi, an tsaya lasifika ya ƙi. To muna nan za mu nemi taimako da izinin Allah a kan cewa a tara dukiyar da mu ma za mu samu mu sai waɗannan abubuwa. Da haka ƴar uwana, ki ba da gudunmuwa, ki ba da sadaka, ki sa ɗanki ko wani makusancinki ya yi, insha Allah ta'ala Allah zai gyara miki zuri'anki, Allah zai ƙara miki haske a rayuwanki. Allah madaukakin sarki zai gusar miki da damuwanki ne yau da kullum. Da haka ku je gida ai murnan Idi, ai shagulgulan Idi, a ci nama lafiya kuma ai kyauta ai sadaka a tausaya ma marasa shi. Allah ya ƙara mana albarka, Allah ya tabbatar da gadagan mu akan addini, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya ji kan magabatan mu, Allah ya kyautata ƙarshen mu. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
امين.